أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باين هكا وانا ماتا إنا فارا من الغيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بركة من لساك عدواء السافير يولى ربا 26 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci namu na Usman bin Affan, domin ci gaba da majalisin tafsirin Alkur'ani da yake gudana a wannan wata, wanda yau shine zama na 20 ko 20 daidai, alhamdulillah, zama na 20 a cikin wannan sura mai albarka. Je, idan ba a manta ba, malama ta karanto mana ayoyi waɗanda suke mabuɗi ne a cikin ƙissa ta uku a cikin wannan sura da Allah maɗaukakin sarki ya sanya, wato ƙissar Annabi Musa alayhi salatu wassalam, wanda ina jin korabinta ba mu sha ba, lokaci ya ɗauke cimmanmu. To kuma jiyan kusan kamar zan ce mun yi magana ne akan fassara ta kai tsaye. To kuma in har muna so mu tafi da ƙissar cike da ma'ana fahimtar abin da yake cikin ta kwarai, sai mun hada ta da abin da yake ya tabbata na ingantattun hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kissa tana daga cikin kissoshi wanda suke da hadisi sahihi Bukhari da Muslim da sauran littattafa na malaman mu na sunna suka fitar da shi. Dan haka la Allah malama za ta sake karanto mana ayoyin jiya a tare, sai kuma mu bi hadisi ɗaya daga cikin riwayat na wannan hadisi domin mu ji ya manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wannan kissa إن شاء الله وحرزوا قرشين تمام. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
الله يسعدك على الخير. الله مدوكاكين سركي a cikin wadannan ayoyi yana fara ba mu labarin abin da yake ya kasance tsakanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan hadimi nasa, wanda littattafai na malaman tafsiri suka ambata shi a matsayin Yusha ibn Nun. Hadisai daban-daban sun zo kamar yadda na faɗa, kuma malaminmu Al-Hafiz Abul Fida Ibn Kathir shi ma ya kawo riwayoyi daban-daban a ƙarƙashin wannan tafsirin wannan aya din, wanda yake galibin su ingantattu ne. Wa in kana akwai aujuh din da wasu riwayoyin suka zo da wasu abubuwa wanda yake sun sha bamban da riwayatus sahiha, wanda su kuma da'ifai ne, to ƙarƙashi dai akan wannan duk zamu ajje waɗannan, mu ɗauki riwaya guda ɗaya ko biyu sai mu muqarana tsakanin su don jin menene abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan wannan kissa din. Na farko cewa hadisin duka yana komawa izuwa ga sabon manzo sallallahu alaihi wasallama Ubay bin Ka'ab, amma shi ma Abdullah bin Abbas ya rawaito daga gare shi ne, inda yake cewa haddathani Ubay bin Ka'ab an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas yake cewa Ubay bin Ka'ab ya bani labari daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa anna Musa bani Isra'il sa'ala rabbahu faqala ay rabbi إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. شوى النبي موسى عليه الصلاة والسلام وانديتي أمن زوغوا بنو إسرائيل يا روكي الله من أوكي سركي أكن شوى يا الله إذن هل أقوي أتكم باينك وانديتي يا فيني إلمي يا فيني سني يا الله تنون سدني إزواغريش تو أنا استيما لميسوكا شي أما سينسى نمن زوغ النبي wanda Allah madaukakin sarki yake yi masa wahayi ba yana nuna cewa ya nemi a sanar da shi wanda ya fi shi ilimi ta fuskar shari'ar da shi Allah madaukakin sarki ya aiko sa da shi bane ba sai dan cewa ilimin Allah madaukakin sarki da yake azurta bayan sa da shi yana da fadi kuma yana da yawa kuma kowa akwai inda Allah madaukakin sarki yake ba shi kuci ta iya yiwa lafazin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kunshi tawadu na cewa ya yadda an fi shi ilimi amma alal haqiqa ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba ma wannan da yake neman a nuna mishi shi ya ji ya koya a gurin sa ba ilimi bane ba na abin da ya shafi tashri'in da shi Allah madaukakin sarki ya aika annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi ga al'ummar sa a daidai wannan lokaci da aka yaro ki Allah madaukakin sarki ya nusar da shi wannan fa qala lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi na'am fi ibadi man huwa a'lamu minka lallai a cikin bayina akwai wanda yake yafi ka sani ثم نعت له مكانه واذن له في لقيه سلام الدوكين سركي يا وسبتا مسا اند زي جي يغا wannan bawa nasa sannan kuma ya bashi izinin ya hadu da shi wannan abun ya faro ne a asalin wata riwayar inda yake Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tashi ne a cikin mutanen sa yayi musu hudiba yayi musu wa'azi wa'azin da a wasu riwayoyin aka ce zukata har suka yi taushi har idanu suka zubar da hawaye sai wani yake tambayar shi cewa ya annabin Allah anya kuwa a ban kasa akwai wanda yake yanzu yafi ka sani ko yafi ka ilimi sai ya ce babu to sai Allah madaukakin sarki ya kwabi annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan lafazi da yayi ta fuskar bejingi na cewa Allahu a'lamu ba Allah shine mafi sani to tunda Allah madaukakin sarki ya kwabe shi da haka sai ya ce ya Allah idan har akwai wanda yake yanzu a ban kasa yafi ni sani ya Allah ka nusar da ni zuwa gare shi kuma Allah madaukakin sarki ya amsa mishi wannan wa adina lahu fi luqihi fa kharaja Musa wa ma'ahu fatahu wa ma'ahu hutun malihun qad qila lahu idha hayya hadha al-hut min mata fi makanin fa sahibuka hunalik sai Allah madaukakin sarki ya mai izini da cewa ya tashi ya tafi ya je ya nemi wannan bawa alamar da aka sanya mishi shine ya dauki mataccen kifi a tare da shi ya sanya a cikin wani abu ya tafi da shi inda wannan kifin ya tashi ya rayu bayan ya kasance matacce to nan ne inda wannan mutumi da ake so ya je ya koyi ilimi a gurin sa yake a daidai wannan gurin ma'ana an saka mishi alama wa qad adrakta hajataka in kaga haka ya faru to ka samu biyan bukatarka abinda ka fita nema ka same shi shine sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kira wannan matashi wanda yake mai yi masa hidima Yusha bin Nun wanda shine mu mutu a wasa Yusha uku ya kirawo shi akan cewa to ga abin da ya same ni ko ga abin da zamu tafi shine wa iz qala Musa li fatahu la abarhu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa ga mai yi masa hidima yake fada masa cewa za mu tafi la abrahu bazan dakata ba hatta ablugha majma' al-bahrain haske na je zuwa ga mahadar wannan kogi guda biyu aw amdi huquba ko kuma in ci gaba da tafiya tsawon lokaci wanda jiya mun yi magana akan malamai suna da fassara da suka yi ma huquba wasu sun ce shekara 60 wasu sun ce 70 wasu sun ce 80 wasu sun ce tsawon lokaci da bai da iyaka har sai mutun ya kai izuwa ga abin da yake ya sa a gaba dan haka wannan shine mafarin da ayoyin alqur'ani suka fara ba mu sa'in da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta dauko mana abin tun daga asali menene abin da yake ya fara faruwa dan haka bayan ya gaya ma wannan hadimi na sai zaman dusin shirya sun tafi izuwa ga wannan nufi nasu akan bukatar ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ke da ita a cikin ransa fa faraja Musa wa ma'ahu fatahu wa ma'ahu zalika al-hut yahmilanihi atara da su akwai wannan kifi suna dauke da shi fasara hatta jahadahu as-sayr sai ya tafi har sai da wannan tafiya ya zaman to ya gaji da ita don ana ya kai yanayin da juriyar su kuma yanzu har ana buƙatar wurin hutu sai ya zamana cewa za su yada zango su huta a wannan wurin wantaha ila sakhrati wa ila zalikal ma har sai suka kai izuwa ga gurin inda wannan dutse yake da kuma ruwa a wannan gurin wa zalikal ma'u ma'ul hayat wannan gurwa shine ruwan da ake ce mishi wai ruwan rayuwa man shariba minhu khullida duk wanda ya sha daga cikin wannan ruwa to zai rayu tsawon zamani wala yuqaribuhu shay'un mayyitun illa hayya kamar yadda duk wani abu wanda yake matacce idan ya taba wannan ruwa idan ya zamanto ya kusance shi to zai rayu falamma nazala wa massal hutul ma'a hayya lokacin da suka sauka a wannan guri ya zamanto cewa wannan ruwa ya taba wannan kifi sai kifin nan ya zamanto ya rayu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya zamanto wannan kifi ya kama hanyar sa ya tafi cikin wannan ruwa din tafiya wanda take mai barin alamu da idan an zo za a gane yaya wannan mutum ko wannan halitta ta bi ta wannan gurin wanda wannan ya saba ma wa dabi'ar bin ta kan ruwa duk inda ruwa yake in an wuce da abu dan da ya sahu na abu ba za a ga alamar sa ba ta iya inda za a dan iya ganin alamar a ce wannan abun da ya wuce da kila akwai wani abu na kala a jikin sa wanda take mai zuba to idan aka wuce za a ce an ga alamun kalar kaza a cikin ruwa kafin shi ma dan lokaci kadan musamman ruwa da yake na teku zai zaman tomi ya gauraye da cikin wannan ruwan ba za ka gane alamar ba amma cikin hukuncin Allah sai ya sanya cewa wannan ruwa da kifin ya bi sai Allah ya sanya alama ta cewa zai bar tasirin da idan an zo za a ga alamar ga inda wannan kifin ya bi a wasu riwayoyin ma aka fatanta abin da cewa Allah ya kayyade wa wannan kifin iya inda zai yi kai komo domin kar ya yi nisa ya nausa a cikin wannan teku din tayyib sai ya zamana cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan abu ya faru gare su alhaga ga wannan kifi alhalin su kuma sun yada zango a wannan gurin wasu riwayoyin aka ce annabi Musa ya yi bacci amma shi wannan hadimi nasa idansa biyu yana ganin wannan abun da ya faru sai bai tashi annabi Musa alaihi salatu wassalam domin ya sanar da shi ba sai ya bari sai ya tashi kafin kuma ya tashi sai ya manta wannan abun bai sanar da shi ba har sai da suka dauki hanya suka kama yin wata tafiyar ita ma mai tsawon nisa wanda wasu riwayoyin suka ce tafiyar yini da kwana sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji cewa suna buƙatar su samu mai hutu saboda tafiyar ta yi tsayi sai ce atina qada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba lokacin da suka ketare iya iyakar da Allah madaukakin sarki ya nufi cewa anan ne wannan bawan Allah yake anan ne wannan alama da aka sa musu take amma sun riga da sun ketare shine falamma jawaza sun riga sun wuce su sai hadisi suka ce tafiyar tsayin yini da kwana da suka riga sun ketare wannan gurin sai annabi Musa ya nemi su ƙara zama su zauna su huta laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle a cikin wannan tafiya ta mu kan mun hadu da wahala muna buƙatar mu zauna mu huta mu ci abinci lokacin da ya nemi cewa wannan hadimi nasa ya kawo musu abinci to lokacin ya tuna sha'anin wannan kifi sai yake gaya mishi cewa ga abin da ya faru qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut ni kan ba ka gani ba lokacin da muka sanya zauna a gurin wannan sakhra din gurin wannan dutsen muka yada zango to ni a nan gurin na manta wannan kifi to akan manta wannan kifi shi ma riwayoyin sun sha bamban wasu sun ce cewa ya manta wannan kifi ne kwandan ka cokan a gurin da suka tashi suka tafi ba su dauke shi ba wasu kuma suka ce a abin da ya faru gashi nan ya gani ra'ayal aini amma kuma sai manta ya ba mawa annabi Musa alaihi salatu wassalam labari kowanne kuma yana da taujihin sa amma alal hakika na biyun nan ya dan fi karfi saboda yanda ya haka ita abin da ya dace da ayar alqur'ani na wattakhadha sabilahu fil bahri saraba ya gani ne cewa gashi har kifin ya shige cikin wannan teku din har yake ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam labari in mun dauki daya daga cikin fassarorin biyu na cewa wattakhadha sabilahu fil bahri saraba magana ce da shi wannan hadimi na annabi Musa alaihi salatu wassalam yake sa'ilin da wasu malaman masu tafsiri suka ce a wattakhadha sabilahu afwan fil bahri ajaba annabi Musa ne ya dauki hanyar komawa zuwa wannan teku din yana cike da mamakin abin da ya faru da wannan matashi nasa yake gaya masa haka sai zamanto yanzu tunda an saka musu nan gurin a matsayin alama na cewa ga inda za su samu wannan mutumin wannan bawan Allah da Allah madaukakin sarki ma wa annabi Musa alaihi salatu wassalam izini da cewa ya je gurin sa domin ya nemi ilimi yana gaya mishi cewa ga yanda wannan al'amari ya faru kuma ya manta sai ya ce zalika ma kunna naba to ai wannan shine abin da muke nema din wannan gurin shine inda muke tsayo muje fartadda ala atharihima qasasa sai ya zamana cewa sun juya da baya suna bin takun su suna bin sahun su suna bin alamar hanyar da suka biyo saboda kar hanya ta kufce musu suna masu kokarin lura da wannan hanya domin ta mai da su tiryan tiryan zuwa inda suka bari din nan domin wannan shine manufar su wannan shine inda suka nufata a tun asali wannan shine abinda jiya kusan kamar zan ce muka yi mabudi da shi yau kuma mun hada shi da wannan hadisi na Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu inda yake cewa qala raja'a yaqustani atharahuma wanzu sallallahu alaihi wasallama yace sun koma suna bin sawun su suna neman hanyar inda suka biyo domin ya zamanto sun riski inda wannan kifi ya zamanto wannan abu ya faru domin Allah madaukakin sarki ya gaya masa anan ne inda zai hadu da wannan mutum malama bismillah
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
a waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya shiga ba mu labarin gadan-gadan abin da ya faru bayan sun juyo fa wajada abdan min ibadina lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan hadimi na sami masa hidima Yusha bin Nun suka juyo domin su koma gurin wannan alama Allah sai ya ce fa wajada abda sai suka sami wani bawa min ibadina daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna rushda ilma wanda muka baima wa rahama daga gare mu kuma muka koyar da shi wani ilimi daga wajenmu to anan gurin fa wajada abda malamai suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ambaci lafazin abd a kan ni nakira fa wajada abda sai suka ce litta'zim sai aka samu wani bawa kuma aka kara cewa min ibadina daga cikin bayinmu Allah madaukakin sarki ya girmama ambaton wannan bawa ga duk wanda yake sauraron alkur'ani cewa an samu wani bawa daga cikin bayinmu kowa ya san cewa bawan Allah ne amma Allah madaukakin sarki sai ya jingina sa da bautar zuwa ga gare su saboda a girmama matsayinsa kuma a sharrafa shi lokacin da annabi Musa suka koma gurin wannan dutse sai suka samu wannan mutum a cikin hadisin Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu yake cewa sun same shi akan wata koriyar shimfiɗa a tsakiyar kogi ya lulluɓa da tufarsa ma'ana ya sanya wani tufafi wanda yake ya rufe kansa da shi kuma sannan yana akan wata koriyar shimfiɗa wadda take a gefen tufarsa a ƙarƙashin ƙafafuwansa yana zaune a daidai wannan gurin ɗaya gurin kuma ya saka shi a ƙarƙashin kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan yanayi suka sami wannan bawa to game da maganar wannan bawa malamai suna da maganganu da suke tattaunawa akan sha'aninsa kamar haka na farko shine cewa wannan bawa da aka yi magana a kansa sunansa Al-Khadir alayhi salatu wassalam bi ijma'il ulama malamai sun ijma'i akan cewa sunansa Khadir wannan kam babu sabani mai yawa tsakanin malamai kamar yadda al-Allama Ash-Shatibi a cikin tafsirin sa Adwaul Bayan ya hakaito haka yace wa dilalatin nususis sahihati ala zalika min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilai na nasi sun tabbatar da cewa sunan sa haka saboda yanda ingantaccen hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallama suka tafi akan haka kuma shi ma al-Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya hakaito ma ijma'in musulmi ga baki daya akan cewa ga sunan sa kuma cewa shi din nan fa duk da haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fi safara saboda annabi Musa manzo ne daga Allah madaukakin sarki kaulan wahidan la ilaha fi sannan kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul wa innam manzanni guda biyar amma cikin hikimar Allah madaukakin sarki ya azurta sa da wani abu na musamman wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam zai je ya zamanto ya samu daga gare sa sannan kuma cikin masail da malamai suke kawowa shine akan atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga gare mu sai suka ce to mece ce wannan rahama kai malaman da suke cewa hadiyar rahma wal ilmu ladunni din da Allah madaukakin sarki ya ambata a nan gurin na cewa yayi ma wannan bawa al-Khidr alayhi salatu wassalam imtinani da shi to ana nufin annabta ne aka basa wa rahmatul wilayati wa ilmuha da kuma rahama da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ita ta jagoranci kwarewa a jagoranci sanin makamar jagoranci da ilimin da za a gudanar da jagoranci akan mutane da kuma ilimi da Allah madaukakin sarki ya sanya ya azurta shi da shi ne yanda zai bauta ma wa Allah madaukakin sarki cikin abin da yake zai yarda da Allah madaukakin sarki a kowane lokaci da haka wasu sai suka tafi da cewa al-Khidr innan nabiyyu min anbiya'illah cewa ɗaya ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki wanda cikin wanda suka fi rinjayar da wannan a cikin manyan maluma na tafsiri akwai Imam al-Qurtubi akwai Ibn Hajar al-Asqalani lokacin da yake sharhin wannan hadisin to mun ga cewa hadisi ne ingantacce da yake a cikin Bukhari to a cikin sharhin sa Fathul Bari shi ma ya rinjayar da cewa annabi ne al-Allama Ash-Shatibi shi ma yana tare da wannan ra'ayin kuma wanda mu ma malamin mu da muke bin littafin sa Abul Fida al-Hafiz Ibn Kathir shi ma ya tafi akan cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki kuma daga cikin magabata na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an hakaito irin wannan magana daga Abdullah ibn Mas'ud da Ikrima da sauransu da suka tafi akan haka to tunda yake Shinqiti yana daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin kuma ya tattauna mas'alar kwarai da hujjojin da ya yadda da ita gurin rinjayarwa kisa ne sha'awar mu dauko maganar malam domin mu ji hujjar da waɗannan bangare suka tafi da suka gina maganar su akan ta yace yufhamu min ba'd al-ayati anna ar-rahmata al-mazkurata huna rahmatun huwa yace za a fahimta a cikin sauran ayoyi wani adadi ne ayoyi a cikin alqur'ani cewa rahmat da aka ambata a nan gurin ana nufin rahma ta annabta wa anna hadha al-ilma alladunni ilmu wahyi kuma wannan ilmu alladunni din da Allah madaukakin sarki ya fada wa atainahu min ladunna ilma wannan ilimi ba wani ilimi bane illa ilmin da ake ba ma wa dan adam ta hanyar wahayi da Allah madaukakin sarki yake aikowa da shi i'lam awwalan anna ar-rahmata takarrara itlaquha 'ala an-nubuwwati fi al-qur'an Allah yace ka sani batun a farko cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci annabta a cikin alqur'ani da suna rahma wakadhalika al-ilmul mu'ta min Allah takarrara itlaquhu fihi ala ilmi al-wahyi yace kamar yanda kuma ilimin da yake daga Allah madaukakin sarki yake sanar da bayin sa take bantacciyar hanya to shi kuma ana ambata masa da suna wahyi fa min itlaqi rahmati ala an-nubuwwati qawluhu ta'ala fi az-zukhruf وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك ما لا يبغى حجه ده wannan aya na cewa lokacin da suke cewa laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim ina ma wannan alquranin an saukar da shi a tsakanin wadannan alqaryu a samu wani mutum mai girman sha'ani ya zamanto shi aka bawa sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke rarraba annabtar ubangijinka su ne za su ce ga wanda za a ba ma a ba dan haka anan gurin rahma ta zamanto me ana magana akan nubuwa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima yace ita'il ilmi 'ala nubuwa anan gurin kuma da Allah madaukakin sarki ya magana akan ilimi yana magana akan annabta ne sai buga misali da wannan ayar yace wa qawluhu wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu ita ma wannan ayar cewa lallai shi ma abocin ilimi ne daga abin da muka sanar da shi muka ilmantar da shi duk ana magana akan tsari na annabta sai ce to kuma idan ka tafi can a ƙarshen kissa shi al-Khadir alayhi salatu wassalam da ya tashi cewa yimi wa ma fa'altuhu an amri duk abin da nayi din nan fa ba wai shaci fadi ko molan ka ko daga gare ni yake ba nayi ne bisa umarnin Allah madaukakin sarki da haka bisa wannan sai suka rinjayar da cewa abin nan da yake yana aikatawa kuma ya fada ba daga gare sa bane kuma Allah ya fadi haka din a cikin Al-Qur'ani ya nuna cewa a matsayin shi annabi ne da Allah madaukakin sarki yake yi masa wahayi to wannan cikin maganganun da Al-Allama Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi yake ne cikin hujjojin da suke da shi na tabbatar da cewa Khadir alayhi salatu wassalam annabi sa'ilin da kuma wasu suka ce a'a abdun salihun wa laysa nabi cewa bawa ne nagartacce daga cikin bayin Allah amma fa ba annabi bane ba shi ma kuma akwai malamai da suka tafi akan haka cikin malaman tafsiri akwai Imam al-Baghawi akwai al-Qannuji al-Allama as-Sa'di Abdurrahman as-Sa'di rahmatullahi alayhi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen duk sun tafi akan cewa ba annabi bane ba sai al-Allama as-Sa'di yake cewa al-abdu alladhi laqiyahu laysa nabiyya wannan bawa da annabi Musa da mai hidimarsa suka hadu da shi ba annabi bane ba bal abdu salih bawa ne nagartacce li'annahu wasafahu bil ubudiyya saboda Allah madaukakin sarki yayi mishi wasafci da wasafi wanda yake nuna bauta wa zakara man minnatullahi alayhi bir rahmat wal ilm Allah madaukakin sarki ya ambata falalar da yayi masa da baiwar da yayi masa da rahama da kuma ilimi walam yazkur risalatahu wala nubuwwatahu Allah madaukakin sarki bai ambaci cewa ya aiko shi da manzanci ko annabta ba walau kana nabiyyan la zakara zalika kama zakara ghayrahu malan ce inda cewa annabi ne to da Allah madaukakin sarki zai ambata haka din ne kamar yanda ya ambata akan sauran annabawa da manzanni wanda suke ba shi ba wa amma qawluhu fi akhir al-qisra fadin sa a ƙarshen kissa kun ga malan zai bada amsar wadancan kenan ko wa ma fa'altuhu an amri fa innahu la yadullu ala annahu nabi cewa ba fadin dan ya ce abinda nake yi ba daga gare ni ba ba daga kaina bane ba ba al'amari na bane ba zalla izini ne na ubangiji umarni ne ubangiji yace baya nuna cewa annabi ne wa inna ma yadullu ala al-ilhan wa al-tahdith wannan ba komai yake nunawa ba sai cewa yana bada sakon abinda kaga na aikata kin samu ni Allah madaukakin sarki yayi ba daga izini na bane ba da izinin Allah madaukakin sarki ne nayi wannan kama yakunu li ghayril anbiya kamar yanda waɗanda ma ba annabawa ba Allah madaukakin sarki yakan sa musu ya zamanto sun yi haka din malai ce kama qala ta'ala wa awhayna ila ummi musa an arba'i yace kamar yanda Allah ya ce sai muka yi wa mahaifiyar annabi musa wahayi na taimi ta shayar da shi malaika aka yi ko kimsa mata Allah madaukakin sarki yayi sannan ya ƙara cewa wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta Allah yayi wahayi ga menene annam kudan kudan zuma yawa an takhidi min aljibali buyuta cewa ki riki duwar watsu a matsayin gida da zaki zauna a cikin sa nan gurin wahayi aka aika malaika yi to anan gurin sai mu ce su waɗanda suka tafi akan wannan sun yadda cewa tabbas bawa ne nagartacce amma fa ba annabi bane inda annabi ne da Allah madaukakin sarki zai nassanta a cikin alqur'ani ko kuma da sai a ce hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za su tabbatar da haka din amma da dai ba a samu haka ba wa ma fa'altu an amri tayi kadan ta zamanto hujjar da za a jingina mishi annabta kai tsaye sai ma lai kawo waɗannan misalai wanda Allah madaukakin sarki yake ambata wahayi a cikin alqur'ani amma ba yana nufin wahayi bi ma'anahu al-istilahi ba anan gurin alwahyi bi ma'anahu al-lughawi domin alwahyu yana cikin abin da yake kimsawa mutum ko kimsawa wani abu domin bai zama lallai mutum ba anan da Allah ya ce wa awhayna ila ummi musa ya zamanto irin nau'in wahayi al-lughawi da malamai suke cewa al-ilhamul fitri lil insan Allah ya kimsa ma wa dan adam wata ilhama wani tunani ya saita kwakwalwarsa da zuciyarsa ya aza shi akan wani abu wanda yake na daidai ya zama ilhama ce Allah madaukakin sarki ya mishi sauran da aka yi ma wannan an-nahl zai zamanto al-ilhamul gharizi lil hayawanat Allah madaukakin sarki yakan kimsa ma wa dabbobi da waɗanda suke ba masu hankali ba ya kimsa musu wani abu wanda za su yi wanda yake a cikin sa akwai wata maslaha ta su akwai wata hikima akwai wata kaddara wata ubangiji da za ta kasance akan wannan al'amari da haka sai suka ce idan aka salli ta fuskar wannan ma'anar wa ma fa'altu an amri ba za ta bada lasisin da za a ce mawa al-Qadir alayhi salatu wassalam a matsayin annabi ba wannan shine karshen takaicewar da zan yi mawa wannan matsala din na abin da ya shafi annabi ne ko ba annabi ba kuma na kawo ta ne saboda lallai kamar yadda kuka ji sabani a malaman mutun na can baya da na baya bayan nan kowanne yana da ra'ayinsa yana da kaza da haka a yau ma idan kina ji waɗansu suna yin tafsiri zaki iya jin wasu sun ambace shi a matsayin annabi karki mamaki wasu kuma za su iya ambatar sa a matsayin ba annabi ba shi ma wannan karki mamaki kowa da hujjar da yake ya dogara da ita dan haka da suka juyo daga wannan nema da suka tafi akan wannan bawa sun dawo sun same shi akan wannan yanayi din Abay bin Ka'ab radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya qala raja'a ya qustani atharuhuma hatta intahaya ila as-sakhrati fa idha rajulun musajja thawban fa sallama alaihi Musa cewa da suka dawo sai suka samu wani mutum gashi nan ya lulluba da tufafin sa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi masa sallama sai yace wane ne kai sai yace Musa sai yace Musa bani Isra'il Musa annabin bani Isra'ila sai yace sai malamai suka ce anan gurin sai mu fahimci ashe da shi duka ba wanda ya san gaibi sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi a wata riwayar wacce take daga Abi Huraira radiyallahu anhu yace summiya al-Khadir annahu jalasa ala farwatin bayda'a wa hiya tahtazzu min khalfihi khadra cewa lokacin da annabi Musa alayhi salatu wassalam suka dawo sun sami wannan bawa al-Khadir akan wata shimfida wadda take an yi ta daga gashin dabbobi ma'ana kusa akan samu irin gashin dabbobi a yitu ai ko yanzu ana yi ko a sanya yawa kamar a ce buzu to mashimfidi wanda aka yi shi daga gashin dabbobi wanda yake fari wa hiya tahtazzu min khalfihi khadra sannan kuma daga baya tana dan firfirawa da wani abu wanda yake kore wanda alama ce ta cewa wannan abun an yi mishi wani ado wanda yake na kawata wa allamnahu min ladunna ilma Allah madaukakin sarki ya ce mun sanar da shi shi wannan bawa daga gare mu wani ilimi wanda yake na musamman domin duk wani ilimi ai ana samun shi ne sakamakon sanarwar da Allah madaukakin sarki yayi mawa bayansa ganin damarsa ne ya buɗa musu su fahimci wani abu daga cikin ilimin sa to amma annan cewar Allah wa allamnahu min ladunna ilma ya nuna wani ilimi na musamman mai amfani wanda ba kowane gama garin mutane suke samun wannan ilimi ko suke sanin wannan ilimi ba shi yasa qala lahu al-Khadir ma manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wancan hadisi da Ubay bin Ka'ab ya Musa innaka ala ilmin min ilmi Allah allamakahu Allah la a'lam al-Khadir sai yace ya kai Musa ma'ana wata gidan lokacin da ya bi jaran mishi da bukatar shi kenan ko sai yake cewa da shi ya kai Musa kai kam kana da wani ilimi wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da kai wanda ni ban san shi wa ana ala ilmin min ilmi Allah ya'allamani wallahu la a'lam la ta'lam yace ni kuma ina da wani ilimi wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da ni wanda kai baka san shi ba kuma anan ya zamanto al-i'tiraf bil fadl ya yadda cewa duka ilimin daga wa yake daga Allah madaukakin sarki kuma ya yadda lokacin da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo izuwa gare shi na zo koyon ilimi bai yi mai kafafa ba ya ce mai ina fika ba sai yadda cewa kai ma kana da naka baiwar ni ma kuma ina da tawa baiwar kai ma da ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka ni ma da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bani qala wa waqa'a usfurun ala harfi safina sai yake cewa sai aka zo sai ga wani tsuntsu ya zo sai ya sauka akan gefen wannan jirgin ruwa ma'ana ya dauko mana zancen ne na ƙarshe a cikin riwayar saboda ya ka mana nan saboda tabbatar da wannan ma'ana din da Khadir alayhi salatu wassalam yake faɗa ma annabi Musa alayhi salatu wassalam sai wannan tsuntsu ya sauka ba alhalin su riga sun fara tafiya sai ya kurba ko ya dan sha daga ruwan da yake cikin wannan teku sai Khadir yake cewa ilimina da iliminka da ilimin duk wani abun halitta da kake gani idan aka kwatanta shi da ilimin Allah madaukakin sarki to bai fi wannan kurba ko wannan tsatsagar da wannan tsuntsu ne ma ruwan wannan teku ba mana kar mu rutu duk wannan ilimi din da Allah madaukakin sarki ya bamu to duk in an tattara ba ma ni da kai din ba da muke na musamman ko a gurin Allah a gabaki ɗaya ma halitta in an tattara abin da suka sani na ilimi in aka kwatanta shi da ilimin Allah madaukakin sarki to bai fi wannan ɗan ruwan da tsuntsun nan ya sha a cikin teku ba سألنا من أخذ كنسرك يتشي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رزق الجند أن قيسة أن فهم تجونا أن قباتت دكي توسي أن موسى عليه الصلاة والسلام يبجرد دبكاتر سا نتشيوا هل أتبعك شن كاي الدأن بيك على أن تعلمني مما علمت على أن تعلمني مما علمت رشدا سبودا كفندني سبودا أنقوياد دقريكا cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai na shirya ma'ana yanzu yana neman ni izinin sani bai zo mai da iko da isa ba cewa kawai ni zan bi ka ne saboda shi annabi sai ya kwantar da kai cikin ladabi na neman ilimi ya ce shin na bi ka ka bani dama in bi ka domin in sani daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai qala innaka lan tastati'a ma hiya sabra sai ce to babun bako ba fa za ka iya hakuri da ni idan mun tafi da kai babin ba hakurin da za ka yi a cikin bungwara in gaya maka gaskiya saboda in ka bi ni za ka iya ganin abin da ba za ka yi shiru ba sai ka magantu ba za ka gani ba sai ka yi mamaki wataƙila ma har abubuwan ban tsoro wataƙila abubuwan ma da zai zamanto sun jijitar da kai za ka gani ina yi kuma ni ba za ka tambaye ni ba sai na gaya maka kai kuma ba za ka iya hakuri wannan shine innaka lan tastati'a ma'iya sabra cewa lallai fa babin ba kai kan ba za ka iya yin hakuri da ni ba ni na san haka domin yayi amfani da me innaka tabbas saboda ya san abubuwan da zai iya gani a tare da shi abubuwa ne na ban mamaki da ba za su iya jurar kurum ba in dan adam ya gani dole zai ce menene ake yi menene yake faruwa da haka shi yasa sai ya ga ya mushi tun farko wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ma'ana bai lullube shi ya ce kawai ba za ka iya hakuri yayi mai dubu ba sai ya bashi hujja wa kaifa tasbiru to ma qaqa za a yi yaya za a yi ka yi hakuri akan abinda ilimin ka bai baibaye wannan abun ba ba ka da cikakken sani akai ba ka da sanin labari da dalilin da yasa na aikata wannan ilimin ka bai jewaye wannan al'amarin ba za ka yi hakuri da shi dole in kaga ya faru zaka tuhuma zaka tambaya zaka nemi ba'asi zaka ji hujja dan me aka yi kaza to tunda haka ne gwara ma in gaya maka tun yanzu ba zaka iya hakuri da ni ba wa fi qisati musa wal khadir ubay bin ka'b yake cewa innaka lan tastati'a ma ya sabara wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhibbi kubra qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'un umirtu bihi an af'alahu idha ra'aytahu lam tasbir za a yi mun umarni akan in aikata wani abu kai kuma in ka ga wannan abin ba za ka iya hakuri ba saboda zahirin abin zai sanya a kokarin sanin dalili da hujja zai harraka a tattare da kai kai kuma ba na so ni kuma tambaya kai kuma sai ka tambaya to kuma na san za a samu wannan shi sa gwara in gaya maka sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake kwadayinsa akan ya ilmantun yana da yawa yace satajiduni insha Allah sabira ni kam ina ce maka ko ina gaya maka da izinin Allah da ikon Allah zaka same ni ina mai hakuri hakuri akan me kenan tambaya da bin ba'asi ma'ana abinda baka so din zan yi kokari in kiyaye shi inna ma gani zan dauke kaina akai shi sa malamai suka ce anan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bada wannan ansa ne hayrasan ala talabi ziyadati fil ilm yana mai kwadayi yana mai kokarin ya zama to ya ƙara samun ilimi gashi dai an ga mai abin fa da kamar wuya to amma saboda tsananin kwadayin da yake da shi ne ilmantu sai ya dauki alƙawarin cewa zai iya kuma ya nemi agajin Allah madaukakin sarki akan haka al-Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi ke cewa allafahu ala al-mashi'ati hina ra'a zalika al-alim al-alim al-kamil qad nafa anhu wasf al-istita'a cewa lokacin da ya ga wannan bijimin malamin ya bashi wannan cewa ba zai iya yin hakuri ba zai iya jurawa ba saboda ya ce mishi lan tastati'a ma hiya sabra sai ce insha Allah in wannan malami yana ganin cewa ba zan yi hakuri ba sai ne roke ce zan iya yi da ikon Allah kamar yana neman agajin Allah madaukakin sarki akan haka shi sa al-Allama Husaini rahmatullahi alayhi ya ce allaqahu bil mashi'ati Allahi li alla yakuna zalika i'tizazan bi nafsihi wa i'jaban biha ya rataye wannan alƙawari nasa da wannan fata da yake yi a gaban malamin sannan na cewa zai yi hakuri ga Allah madaukakin sarki saboda kada ya zamanto a tare da shi akwai wani nau'i na jin kai ko na nuna isa ko na jin cewa ni zan iya ko na barke kai duk ya ajje wannan yana neman agaji ne daga Allah madaukakin sarki wanda wannan yana daga cikin abibun annabawa da salihan bayi duk abin da zasu kasance a kansa suna kokarin su neman agaji da tallafi daga gurin wa daga Allah madaukakin sarki ba su jin cewa sun riki hujja ko dalilin da lallai sai wannan abu ya tabbata a gare su har kullun suna neman agaji ga Allah madaukakin sarki bisa kuma kun gani abin da ya gabata daga gare mu na ayoyi a wannan sura wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya nemi mi agaji daga gurin Allah satajiduni insha Allah sabira lallai ni zaka same ni ina mai hakuri wala a'si laka amra ko bazan saba maka ba akan wani al'amari akan wani umarni akan wani sharadi da ka sanya min bazan saba maka ba akan wannan sai ya ce qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu zikra to bazan ga maka kaidar kwaro kwaro tunda nace zaka yi hakuri ba zaka iya ba kai kuma ka ce zaka iya yin hakurin zaka bi ni to ga kaidar in har ka yadda zaka bi ni to fa kar ka tambaye ni wani abu har sai ni na ga dama lokacin da na ga dama ga ya maka wannan wannan shine kaidar an fito mai da ita da mi babban baki kaidar shine duk abin da ka ga nayi to kada ka fara tambaya ta akan wannan abin kada ka nemi ba'asi kada ka ce dan me kada ka ce ina hujja kada ka ce kaza bai kyau ba kawai kai me shiru kai gum sai lokacin da ni na ga ya maka hatta uhdith laka minhu zikra har sai ya zaman tuni da karan kaina ne na zo na dauko wannan bayani na ce maka gashi daga gare ni na faru wannan zance ba kai ne zaka zo ka ce ga wannan labari dan me isa akai kaza ba sai Allah madaukakin sarki yace an karanta wadannan to bismillah
fan qalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayanin yanda wannan abin ya faru takdirin shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yadda da wannan sharadi da aka kaya masa na cewa kar ka tambayi wani abu sai fa inni na fari baka labari fan talaqa sai suka tafi shikenan kuma yanzu an riga da an sanya kaidoji mai sanya kaida ya fada shi ma wanda zai bi kaida ya dau alƙawarin cewa zai tafi zai bi wannan kaida din حديث أبي بن كعب يتجب على تشوى فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فزو صلى الله عليه وسلم يتجب سي النبي موسى دا الخضر سكا تشغب دا تفيا سنة تفيا كان غابر تي وجيبا ونن تي فدن فمرت بهما سفينة سيغا ونجل جلوة يازو وچيوة فكلماهم أن يحملوهما سي سكا يمسو مغانا سكا نمي إذن سأكن تشوى سأو جيسو أكن ونن جل جلوة فعرفوا الغدر فحملوهما بغير نول sai suka gane kad sai suka dauke su ba tare da sun biya kudi ba ba tare da sun bada abinda ake bayarwa in za a yi maka hidima ba nan musanya a yi maka hidima ka biya ladan wannan hidima din fa'amad al-ghadir ila lawh min alwah as-safinati falaga'ahu a wannan wannan jirgi ke da wuya an fara tafiya sai Khadir ya tunkari zuwa ga wani lawh wani katako daga cikin katakon wannan jirgin ruwa din kawai sai ya fizge shi ma'ana yana jere da ƴan uwansa a ginin ko a tsarin zubin wannan jirgin ruwa sai ya fizge wannan abin nan wa fi riwaya wajada ma'abira sigharan tahmilu ahla hada as-sahil ila ahli hada as-sahil al-akhar wata riwayar manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai suka samu wani guri wanda ga kananun kwale-kwale wanda suke ɗiban mutane daga wannan gabar su kai waccan gabar su ebo ɗan can gabar su kawo da ita su kawo su wannan gaba ma'ana hanya ta sufuri da ake amfani akan jirgin ruwa na cewa ga kananun kwale-kwale da za su ɗauki mutane su fito su daga can bangaren zuwa nan bangaren arafuhu faqalu suna ganin Khadir sai suka gane shi sai suka ce Abdullahi Salih bawan Allah wannan nagartaccen mutumin ne, ma'ana an san shi kenan ko mutumin kirki ne mai hali na kwarai. Qala qulna li Sa'id ibn Jubair khadir, qala na'am la nahmiluhu bi ajal. Mai riwayar hadisi yake cewa sai suka tambayi Sa'id ibn Jubair lokacin da yake hakaita musu wannan hadisin kenan, kana nufin khadir kenan ake nufi anan, sai yace eh. Sai suka dauke shi, la nahmiluhu bi ajal, suka ce za mu dauke shi ba tare da ya biya komai ba. Ai dama mutanen kirki suna samun alfarma ko, to inda an gansu abinda za a sha wahala za a yi shi sai a sauƙaƙa musu, abinda watakila za a mutane sai sun biya kuɗi za su yi sai a ce a kai ka bari, abinda za ka jira sai a ce a bismillah akramakallahu ko bismillah alajuwa ne ko kaza, saboda ana ganin mutum ne nagartacce, watakila ma mutanen da suke kan layi a gurin za su iya cewa bismillah bismillah a yi ma wawa ne saboda kima da darajar shi da ake gani. Na ka sai suka ɗauke shi. Wato a nan gurin in muka lura a cikin wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wani yanayi da watakila zai iya bayuwa zuwa ga mutum ya ji nauyin maye wani abu ba daidai ba. Kai alfarma aka yi maka, an yi maka tara, an yi maka mutuntaka, aka ɗauke ka a cikin jirgin ruwan da ake biya da kuɗi, kai aka ce ka bar shi ba tare da ka biya ba. Faqaraqaha wa watada fiha watada, yana shiga cikin wannan jirgin ruwa sai ya zamanto ya huda ta, ya samar da wani rami a ciki ko ya aikata wani abu, ya fizge wani abu da yake ya samar da illa a cikin hayar wannan jirgin ruwa din. To tsakani da Allah ana ganin wannan abun me zai faru, dole abokin tafiya ya yi automatically zai ji zai magantu, yaya an yi mana alheri zaka zo kuma daga shigan mu ka zo ka kinkimo wannan abun. Saraqaha qala akraqtaha litughriqa ahlaha, yanzu tsakani da Allah mun hau jirgin ruwan nan ka zo ka huda, me kake so ya faru ba so kake wa'inda suke cikin wannan jirgin ruwan su nutsi? Dole shi ne abin da dole duk wanda ya gani irin haka ya faru zai yi magana. Allama Utsaimin rahmatullahi alayhi yake cewa allam fi qawlihi litughriqa ahlaha laysat lit-ta'lim, ya ka wannan lamin din ne mai lil'aqiba, ba wai yana nufin cewa Khadir yayi wannan danya nitsar da su ba, sai dai wannan aikin da ka aikata ka san faga makomar abin da zai faru, cewa waɗanda suke cikin wannan ruwan fa za su ruwan zai iya nutso da su, jirgin ruwan nan zai nutse, domin duk inda jirgin ruwa yake aka mai huda me zai faru, ruwa zai ne sai shigo cikin sa. To ta'allam din nan mallan yace laysa lit-ta'lil, ba wai yana nufin kai dan ka nutsar da mu bane ba, domin ai in nutse wata tashi haddami hadashi, amma yana gaya mishi kai kuma ka san abin da zai biyo baya na cewa wannan ruwa zai iya shigowa ya zamanto wannan jirgin ruwa ya zamanto ya nutse, yace laqad jikta shay'an imra, lallai kai kam ka zo da al'amari mai girma, ka zo da al'amari abin kyama, yanzu sakamakon da za ka yi mawa waɗannan kenan. Kun ga an yi me, an yi breaking shari'i a karo na farko, sai ya ce qala alam aqul innaka lan tastati'a man yasaba, yace dama ban gaya ba, dama ban faɗa ba, dama ban faɗa maka ba tun da farko cewa ba za ka iya haƙuri da ni ba, sai na gaya maka duk abin da ka gani kai me kai shiru. To tunda ko ya faɗi haka sai ya ce la tu'akhidni bima nasitu, ya san an yi wannan alƙawarin shi, to yanzu yana bada uzuri akan cewa wannan magana da ya fai ta zo ne bisa ne mantuwa, na manta alƙawarin da muka yi da kai, dan Allah ya haƙuri ko na sallama na san nayi ba daidai ba. La tu'akhidni bima nasitu, kada ka kama ni, kada ka rike ni da abin da yake na manta, domin ita mantuwa har kullun tana zaman cewa ne dalilin da za a iya mawa mutum uzuri akan wani abu in ya aikata. To shi yasa sai yake cewa la tu'akhidni, kada a kama ni, kada a rike ni da laifin abin da yake mantuwa ce nayi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi na Ubay bin Ka'ab, kanatil ula min Musa nisyana, eh haka wannan ta farkon kanda da zamanto daga Annabi Musa ta zamanto ne bisa mantuwa. Shikenan sai jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya, ana cikin tafiya to anan ne a daidai wannan gabar wancan magana da nayi mana taqdimin ta gurin gilimi ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta, na cewa suna cikin tafiya sai ga tsuntsu ya sauka akan jirgin ruwa sai ya dan tsaga daga cikin wannan ruwa din ko daya ko biyu, sai Khadir alaihi salatu wassalam yake cewa kwatankwacin ilimi na da ilimin ka da ilimin dukkanin wata halitta da ka sani, idan an hada shi an kwatanta shi da ilimin Allah madaukakin sarki, to be fi iya wannan abin da wannan tsuntsuwa ta dan sha daga cikin wannan ruwa. Allah ya girman bakin tsuntsuwa yake. Kwatanta dan adam in zai kwatanta wannan ma bai fi ya ce digo daya ko biyu na ruwa ba, to shine Khadir yake nuna duk wannan ilimin da muke da shi mu gabaki ɗayan adam hammu dinnan na musamman to gabaki ɗayan afatan tashi da ilimin Allah madaukakin sarki bai fi wannan ba kuma wata riwayar sai ya zamanto annabi Khadir alaihi salatu wassalam shine yake tambayar annabi Musa alaihi salatu wassalam na cewa wannan tsuntsuwa ta sha wannan ruwa tana kan wannan mai sunan shi katako kan wani bangare daga gefen jirgin ruwa sai yake cewa da shi ka san me wannan tsuntsuwar take cewa sai ce a san me take cewa sai yake cewa tana magana ne akan girman sani da ilimin Allah madaukakin sarki in aka kwatanta shi da sanin halittu baki ɗaya har ni da kai din gabaki ɗaya akan cewa ilimin da muka sani bai fi me abinda ta karba daga cikin wannan ruwa ba dan haka la tu'akhidni bima nasi kada ka kama ni da laifin abin da yake na manta kada kai min hukuba akan sa wala turhiqni min amri usra kuma kar ka dora min wani abu mai wahala game da lamarina kada ka tsananta min game da lamarina kai hakuri da Allah kada kuma tafiyar ya zamanto ta zafafa domin yanzu kar kuma a zamanto an yi mai hukuba akai fan talaqa dan zamu tashi ko bismillah
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع تقي معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da haka yi ta mana wannan yanayi fanṭalaqa hatta idza laqiya ghulama sai zamanto sun ci gaba da tafiya zahirin siyasin yana nuna ne an karbi uzurin annabi Musa alaihi salatu wassalam sai suka ci gaba da tafiya hatta idza laqiya ghulama har sai da suka hadu da wani yaro ko wani matashi fa qatalahu sai ya kashe shi to anan gurin lafazin ghulam yana daga cikin abin da yake a gurin jumhurin malamai cewa in an ce ghulam ana magana akan yaro mai tasowa wanda yake bai balaga ba amma kuma akan samu wasu wuraren da akan ambaci ghulam a matsayin matashi din ma'ana wanda yake ya fara girma musamman idan ya zamanto mai yanayi na ƙarfi da kawowa wani mataki na samantaka da yake cike da fitowar watakila mu ce ƙarfinsa na namiji to akan iya ambata shi da ghulam amma abin da yafi shahara shine al-ghulam ana magana akan yaro wanda yake ƙarami dan haka fanṭalaqa sai suka tafi kamar yadda hadisin Ubay bin Ka'b yace falamma kharaja min al-bahr marru bi ghulamin yal'abu ma'a as-sibyan lokacin da suka fito daga wannan teku an sako daga me jirgin ruwa an gama sashi na biyu kenan ko yawa lokacin da suka sako daga wannan jirgin ruwa sai suka wuce guri wani guri ga yara suna yin wasa fa akhadha al-khadir bi ra'sihi fa qala'ahu kawai Khadir sai ya dauki daga cikin yaran nan guda ɗaya kawai ya nufaci shi shikinan sai ya cizge masa kansa biye da shi da hannunsa sai ko kasa karfin da yake da shi ai ba na wasa bane ba kuna tafiya da mutum tsakani da Allah kaga ya tunkari dan adam yana tafiya kawai ya cizge mai kai ai ba sharadi ba ko a sasari kake sai ka magana sai ka ce yaya menene ya faru wa awma asufiyan bi atrafi asabi'ihi ka'annahu yaqtifu shay'an mai ruwayar hadithin yace sufiyan yana kwatanta yace har sai da ya kwatanta da hannunsa kai ka ce yana tsinke wani abu ne saboda wannan kwatanta abin da ma'anar maganar ta kunta a wata riwayar yace wajada ghilmanan yal'abuna fa akhadha ghulaman kafiran dharifa cewa ya samu wasu yara ne suna wasa fa akhadha ghulaman sai ya dauki yaro ɗaya daga cikin su kafiran wanda yake kafiri ne zarifan wanda yake kyakkyawa mai yanayi mai kyawu ma'ana yaro wanda yake da kyawu na halitta ko na fuska da kyawun yanayi fa afja'ahu thumma zabahahu bisikin ya kwantar da shi kuma ya yanka shi da wuka kun ga wannan riwayar wata riwayar kuma sai ce fanṭalaqa ila ahadihim badiyar ra'yi ya numfaci wani daga cikin su badiyar ra'ayi ma'ana ra'ayinsa a bayyane yake gadan-gadan ga wanda ya nufa ba wai neman yaron ne ba shi wannan din ra'ayin wannan kafin a bayyane yake akan cewa ya nufaci wannan فقتله سي كشي شكي سي فزعر عندها موسى عليه الصلاة والسلام زعرة منكرة أن موسى عليه الصلاة والسلام سي يبرجتها سي يصورتها صورتها إرن تمي كامتر أبندا ونم mutun ya aikata akramaka Allahu ya da haka yara kawai suna wasa ka je ka samu yaro ko dai ka yanka shi ko ka cizge kan shi ko ka kashe shi ala ayi halin dai aqatalta nafsa yanzu kawai sai ka samu rai ka yanka ta ko ka kashe ta zakiyatan bayan alhali wannan rai din wanda take tsarkakakka ce ba laifin komai ba dalilin kisan ta ko ba wannan بغير نفس بطرد تاكشي وطرد ببليعة متأمت والنفس بالنفس حكا قر وانن كلمة زكية القراء الكوفيين سنة كرن تاتد شوى زكية أخيكم سورا قراء سنة كرن تاتد زاكية سيسكي شوى تنا إيئوكا معنا هداد معنا ري ودتكي نسألكي بتتبلي فيبا سايند وسكم سكي شوى سنة بمبجن أنشي زكية wadda bata taba laifi ba in kuma an ce zakiya to ana nufin wadda koda ta yi laifin ta dawo ta tuba akan wannan laifin da take ta aikata akai dan haka dai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga halin kulgici na cewa yaya zakai haka laqad ji'ta shay'an nukra kai kai kam ka zo da mummunan al'amari ka zo da babban al'amari mana yanzu wannan yafi ne yafi wancan gigitarwa saboda wannan rai ne aka dauka kuma wanda bai ji ba bai gani ba qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra dan bakin sa sai ya tunatar da shi sharadi ko sai shi sharadi har kullun yana zaman towo ma abucin sa hujja ne in dai ka dauka to in shekara nawa za a ce dama kai ka dauki sharadi dan haka sai ya kara tunatar mishi shin dama ban gaya maka cewa ba za ka iya hakuri da ni ba ai na gaya maka dama ban boye maka ba na ce ba za ka iya hakuri da ganin al'amura na ba tare da ka bincika ba sai yace qala in sa'altuka an shay'in ba'daha to yanzu kuma ai ba mantuwa bace ba ko shi yasa bai ce bala tu akhidni bima natiku sai yace in sa'altuka an shay'in ba'daha idan ka ji na ƙara tambayar ka wani abu bayan wannan al'amarin yanzu ka ji na ƙara tuhuma in naga kai wani aiki fala tu sahibni shikenan ka rabu da ni kar ka tafi da ni nana yanzu kuma an kore ka daga makarantar kenan shikenan ba za a ci gaba da wannan tafiya da ni ba qad balaghta min ladunni uzra haqiqa ka ba ni cikakken hanzari ka ba ni uzuri ka yi min duk wani uzuri da zaka ba ni da haka in ma ka kore ni ko ka dina tafiyar da ni ba zan ji komai ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwayar ubay bin ka'ab rahmatullahi alaina wa ala musa allah da hamar allah ta tabbata a gare mu da mu da wa da Musa alayhi salatu wassalam laula annahu hajjala la ra'a al-hajar manzo Allah yace ba dan yayi gaggawa ba da ya ga abubuwa ne na ban mamaki walakinahu akhadathu min sahibihi dimama yace sai dai annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zamanto ya ji kunya kuma yanzu ya ji nauyi daga mata wannan ma abokin tafiya ta sa shi yasa sai zamanto ya yanke mawa kansa hukunci manzo Allah yace walau sabara la ra'a al-hajar inda yayi hakuri to da yaga abubuwan ban mamaki menene ci gaba da abubuwan an hakura da shi ko kuma an yanke mai hukuncin da ya ambata akan sa shine abin da zamu tashi akan sa idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe insha Allah ta'ala abinda na fada na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin ladan da kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya biye mun ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم سعادة الخير.